This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya ga kuma cikin labaran duniyar. Zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump ya mayar da gudanar da bikin rantsar da shi zuwa cikin ginin majalisar dokokin Amurka ranar Litinin sakamakon tsananin sanyi da ake sa ran za a yi a ranar. Ana tsarin a ranar rantsarwar yanayin sanyi a babban birnin Amurka zai yi kasa zuwa awan digiri 11 kasa da sifili, wato minus 11 a ma'aunin Celsius, inda kuma ake sa ran sanyi zai tsananta sosai tare da sanyin iskar da ke kadawa. Yanayin sanyin na nufin a bikin rantsar da Trump ana tsarin za a yi sanyi mafi tsanani a cikin shekaru 40 a cewar masu hasashen yanayi. Ya zama wajibi a gare ni in kare al'ummar kasarmu, amma kafin nan za mu yi nazarin bikin rantsarwar kansa. Hasashen yanayi a Washington DC tare da yanayin iska na iya tsananta fiye da yadda aka taba gani. Ba na son ganin mutane sun ji rauni ta kowace hanya, in ji Trump a wani saƙon da ya wallafa a dandalin sada zumunta na Truth Social. Bikin rantsar da shugaba Ronald Reagan karo na biyu a shekara ta 1985 shi ne na ƙarshe da aka gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa a cikin ɗaki. Trump ya faɗa a cikin saƙon nasa cewa ya ba da umarnin a gabatar da jawabin buɗe taron baya ga addu'o'i da sauran jawabai da za a gabatar a cikin babban ɗakin taron majalisar dokokin Amurka tare da shigar da manyan baƙi a cikin ginin majalisar na US Capitol. Wani tsohon manazarci na hukumar leken asirin Amurka ta CIA ya amsa laifin da ake tuhumarsa a jiya Juma'a a wata kotun tarayya ta Amurka da ke Virginia, cewa da gangan ya rike tare da yaɗa bayanan sirri kan shirin Isra'ila na kaiwa Iran hari. Yana fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari kan kowane ɗaya daga cikin tuhume-tuhume biyu na rikewa da kuma yaɗa bayanan sirrin da suka shafi tsaron ƙasa. An wallafa bayanan sirrin ne a dandalin sada zumunta na Telegram. Asif William Rahman, mai shekaru 34 daga Vienna ta jihar Virginia, ya yi aiki da hukumar leken asirin tun daga shekara ta 2016 kuma yana da babbar tantancewa ta tsaro. Masu gabatar da kara sun ce Rahman ya sauke tare da wallafa wasu takardu na sirri a wurin aiki ba bisa ka'ida ba, sannan ya ɗauki takardun zuwa gida inda ya sauya wasu bayanai domin ɓoye tushen su kafin ya yaɗa su. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Zartarwa ta Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, wanda zai dakatar da yakin da aka kwashe tsawon watanni 15 ana yi da Hamas. Gwamnati ta sanar da yarjejeniyar ne da misalin karfe 1 na safe a gogon birnin Kudus bayan taron majalisar ministoci na sama da sa'o'i 6 da kuma bayan majalisar tsaro ta ba da shawarar amincewa da yarjejeniyar. Babban taron na daukacin majalisar ministocin ya gudana salon Alun a ranar Asabar ta Yahudawa, wadda ke farawa da faduwar ranar Juma'a. Bisa al'ada, gwamnati kan dakatar da duk wani aiki a ranar Asabar din har sai dai a lokuta na gaggawa, kuwa lamarin da suka shafi rai da mutuwa, wanda ke nuna muhimmancin yarjejeniyar. Tsagaita wutar zai soma aiki ne a gobe Lahadi, kuma zai kumshi tsawon makonni 3 na tsagaita yaki tare da sako wasu Isra'ilawa da dama da aka yi garkuwa da su da kuma ɗaruruwan Falasɗinawa da ke fursuna. Wani harin jirgin sama mara matuki na Ukraine a yammacin jiya Juma'a ya kunna wuta a wani yankin masana'antu da ke gundumar Kaluga ta ƙasar Rasha mai tazarar kilomita 170 daga kan iyakar ƙasashen. Gwamnan yankin Vladislav Shapsha ya wallafa a shafin sadarwa na Telegram cewa sakamakon harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai a Lyudinovo, gobara ta tashi a yankin masana'antu. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ruwaito cewa wasu hotunan bidiyo da ba tantance da su ba a shafukan sada zumunta na Rasha da ba na hukuma ba sun nuna abin da suka kira harin da aka kai kan wata ma'ajiyar mai. wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 14 a birnin Kryvyi Rih dake kudancin Ukraine a jiya Juma'a, inji shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabin sa na yau da kullum. A safiyar jiya Juma'a, Zelensky wanda aka haife shi a Kryvyi Rih yayi Allah wadai da harin da aka kai a sakon Telegram, yana mai cewa ko ne irin wannan harin ta'addanci wani abin tunatarwa ne na wanda muke fama da shi. Rasha ba za ta dakata a kashin kanta ba, za a iya dakatar da ita ne kawai ta hanyar matsin lamba ta haɗin gwiwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Da fatar an wayi gari lafiya a yau Asabar ta uku kenan ake ciki na sanyin na a shekara ta 2025.
Ya sabo shekara
Asabar ta uku,
eh to ya muka iya Malama Grace an shigo Asabar ta uku kan
Allah mai iko, Allah mai iko
gaskiya.
To Allah ya shige mana gaba. To yau din nan ni na san mana idan ma na tambaye ka abin da ya daukar maka hankali a
gaban
wuce shirye-shiryen zabe.
Ai malama
gari, ai zabe shirye-shiryen gaban kasa na sanyin na.
Eh wato ai ni na yi mishi lakabi da kullin minti. Kin san kullin minti ko? wato kullin minti shi kin san an kulle wannan bangaren, za a kuma wannan bangaren kuma a mirde shi, duka mirdewa za a yi gaba ɗaya ko da bangaren. Wato haka aka yi, haka naga ana yi birnin Washington DC.
Ne haka ga shi ko office ba tukun.
Ah kai Malama Grace, ai ina tabbatar miki kai Malama Grace abun. Wato naga
tukun na ba,
naga inda
tukun sai ranar Litinin
kai.
Ai tukun na ba tukun, ai yanzu ba dai ana hankali ba
ci da dai. Malama Grace,
Malama Grace, ana ba kake gani ko ta ina tukun na ba daga
an Malama Grace,
ai duna su ba.
Ai Malama Grace, ai ga an rurrufe yau Asabar, yanzu gobe Lahadi in Allah ya kamar kin san dai ko kuda ba zai gita a wurin nan ba, in ba wanda an
haka
amince da shi ba, saboda haka ai an riga ma an rufe wannan wurin, tunda ke ga baka ri zuwa da mota, baka parking din mu, hasali ma ba ko ina ma za ka ratsa ba tare da
to kafan ma tukunna, inda za ta kai ka kafin inda za ka kewaya ka je inda za ka shiga kai abin nan, ai sai kai da gaske.
Malama Grace, na fito jirgin kasa na shigo da inda nake dan tafiya ta minti 5 zuwa 10 ta kawo ni office, amma in gaya nake sai da na dillon gani ina hangen office, amma ina dole sai ka dillon gunan ka shiga wannan kofa ta waya nan an dan buka
haka
kai. Wato naga tsari ni ba taba magani irin sa ba, ta yadda dubun dubatar jama'ar da za su taru kowanne ne yadda kika san ruwa ne in kai masa hanya kai masa hanya kai za ka karkata inda zai bi to an riga an karkata saboda haka wai maganan ma wai a samu wani cinkoso turmutsi ko kuma a'a wani ya shiga wanda ba a san da shi
ba taso ba
bai
domin taso ba fitowar ka daga tashar jirgi ka riga ka san kofar da za ka yi bisa ga katin ka ka san katin ka nan wace kofa ce ya kamata ka shiga wace ce ya kamata ka fita
to sannan malama Grace ai ina ganin ba wannan ne karon farko da muka ga rantsar da shugaba ba amma dai wato biyo bayan abubuwan da suke faruwa waɗanda ke san sunan ba irin kaman sauran kasashen mu ne na nahiyar Afirka ba wato abinda ake cewa ba su daukar things for granted ma'ana wato ba za su taba yin saku-saku da koma menene ba wato duk da hasashe suke yi to zaki ga shi ku lalle hasashen
na hanya amfani ya faru makaranta ce yadda za a shi
gaba kuma ya za a yawa yawa yanzu alal misali malama Grace yanzu abin nan da ake ciki yanzu kin ji ko a cikin wannan makon a ce sojoji sun koma yin kuskure wurin yaki da yan ta'adda kokarin da suke yi na ganin sun samar da tsaro amma su bisa kuskure sun koma jefa makani ga mutanen da basu je ba su gani ba to ke ga irin wannan babban misali ne wannan in aka yi shi sau daya to ina tabbatar miki wato matakan da za a dauka za su kai dubu domin ganin cewa ba a maimaita ba a maimaita
idan haka
na'am
haka ai to da san yana maganar zabe kenan ai zan baka wanda abuna ana shirin maganan rantsar da shugaban kasa kenan mu kuma anan ana rantsar da shugaban kasa waɗansu kuma suna ta ritaya a ma'aikatan gwamnati ba waɗanda shekarun su ya kai na ritaya to yau an yi a ranan yau ba asabar ba ran Laraba ɗaya da cikin shugabannin wannan tasha wadda ta shafa shekaru 45 tana aiki a nan mutane waɗanda na san masu sauraro za su sha jin sunanta waɗansu sun sha ganinta ta ada ce mata a kelutu ta daɗe tana ta shekara je 45 a nan
lokacin da za a kisan ta ma taɓa zama shugabar muryar Amurka gaba ɗaya ta riƙon ƙwarya ko
eh haka
yawa
mukamai da yawa da yawa ta rike su kafin ta kai har mataimakiyar shugaban me cikakken iko gaba daya ta wannan gidan kafin ta kai ga ritaya to ka san ana ritaya na sanyin na aka yi dan yanci dan
makulashi da liyafa ba
to kuma kan gayyaci kowa da kowa shikenan a wurin meeting tunda ana aiko da email ne sai Sarfili ya printin takardan ya tawo da ita meeting ana mu baba tsiya ana ce kai ba ka karanta email
gashi
nan an gayyaci mutane a je a ci na banza kai ba baba yake a shi ya zo ne shi kafin shi ba zai ba zai shi ba shi kenan ana gama meeting Sarfili su Moriya su suka tafi
aka
ina fita da Juli za mu je ganin yadda ake shirye-shiryen wuraren rantsa da shugaban kasa sai ga su Sarfili sai yana ce min anti kina jin wannan magana wannan haka ake fati suna son ai fati su zo su ga Afirka ya je ya gani daga wani ganye
sai dan lemu dan biscuit haka
wani karas da wani tugan dai dan karamin tugan ne bena ba fatu ce kai ka je ka zauna nan gadin gaba sai ya zo yana wuri kun da yana ce haka fati su ga fati ba da
to ai
wannan ko da abin da ya dabe shi
ai kware da gaskiya ai malama Grace kin san ma abin da nake shawara ni ma ina son ku taho ku yi min fatin nan saboda malama Grace na doshi ko kusan ke san yau shekaru na kusan na doshi rabin dari malama Grace
wanga wa amarya shekaru sun dara
to malama gari 100 aka ce malama gari 100 na doshi rabi
za ka yi ta daula kenan wai daula ta yi cikin shekara 35 ta aka kawo wani babban balo aka yi ta abin nan dai aka cire wuri aka rigirigi sai aka zo a bari wanda ce to to
gani
Allah ya sa Allah ya sa kamar yadda muke ji yau mun samu bakuncin Jibril Muhammad da aka fi sanin da Dallatu wani matashin mawaka da ya ziyarci wannan ya bakunci wannan shiri sabili da aka zuwa an ji ba kadan za mu ji hira da wakilin Murika ya bata sai hira da su kafin nan bari mu yi abin da muka saba na sun yi na musa da zumunci ya wato gaisuwa da fatan alheri ta sada zumunci bari mu fara da gaida shi Senator Sahabi Yawu Kaura sai kuma mai martaba sarkin ciyawan kauran na boda wato Alhaji Sanusi Muhammad Ahmed Asha da Dr. Latiu mai maganin ido kauran na moda sai Honorable Hafiz sai Honorable Hafiz Balarabe Gusau da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa sai Hussein Dangote karatuwa da Nasiru Musa Adabka Pride FM Gusau sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne da Tijjani mai takalmi Magizawa sai Liman Sani Injire mai walda kauran na boda da Malam Nura Bala mataimakin shugaban makarantar sakandare ta kauran na boda da Lawal Hambali dan Silba Sakkwato sai Alhaji Mele Yusufari da kuma Mahmud Salisu kauran na boda da fatar an tashi lafiya
to amin sun ma'anin malama Margaret a bari kuma mu rufe jihar Plateau Nigeria inda zamu isar da sakon gaisuwar a bari ya huce ta fatan alkhairi zuwa ga Aliko Auta kafinta Yalwa Gende Akwati barkin lada jihar Plateau da Sani mai lange-lange a wuri sai Yahuza Abubakar Bora Gwandu da Isa Lawal magajin garin Girgin da Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Haruna Didi Wahitar Masuwa da Ado Salati Goma ga Nabari Jau da malamin kurra garin sarkin noma da Ayuba Isa garin sarkin noma da kuma tani mai aikin wutar lantarki Gindan Akwati da Haddadi mai computer mai yama da Abban Yusuf Bata da Ishaya Lumu dan masanin Limuru da Ibrahim Salisu dan Kaduna sai Salisu mai shinkafa song da kuma Bashir Keda lafiyan bare bare a ƙarshe da Musa na Cali Mahangi jihar Katsina da fatan dukkan su za su yi ƙarshen mako lafiya.
Kamar yadda muka ce yau matashin mawaki Jallatu ya bakunci wannan shirin ga hirarsa da wakilinmu Rukayya Basha.
To sunana Jibril Muhammad wanda aka fi sani da Jallatu.
To wannan suna Jallatu sunan family ne ko kuma sunan gayu ne?
A'a, sunan kauyen mu ne dake karamar hukumar Bakorin jihar Katsina.
To masha Allah. To Malam Jibril ga ka a cikin harkar waka sosai. Me jawo ra'ayinka ta ga waka shine mafita a garinka?
Yawa, su gaskiya ni dan marasa karfi ne. Dace bamu da karfi a gidanmu. So farko dai shine dai na lura da cewa wannan gidan da wancan gidan akwai bambanci. To ya zan yi gwada wa duniya waɗannan marasa karfin suna cikin buƙatar agaji ko daga wasu mutane ba dole sai ne su tagumi su ce Allah kawo ba.
Haka.
Yanzu da dai ana fatan Allah ya kawo ta.
To sai ka ga waƙar shi ne mafita a gare ka. To daga sanda ka zaɓi harkar waƙa wani irin matakai ka bi domin ka cimma maradinka?
Matakan da na bi saboda babu da abin da yake taka mana burki kamar irin in za a fara sanka ya kamata a fara sanka a gida.
Haka.
In za a fara kinka to bai kamata a fara kinka a gida ba, to amma dai gaskiya shi muka dan fuskanta saboda mu kasancewa za ka ganci ƴaƴan malamai to me yasa za ka zama waka waka sana'ar ƴan wutar su so ka za su sauran su.
Haka.
To nan muka dan fuskanta.
To ta yaya aka yi ka jawo ra'ayin su har suka ga cewa su baka dama ka fara wannan harka ta waka duba da cewa ka fito gidan malam Tani?
Yawwa, shi farko shi mahaifina Allah ya kadarta ya san ba a ce ya san abin da yake kai tsaye saboda ita uwa ba ta ga ya san abin da ita mace ce ba dole ta san shi ba.
Haka.
Ya fi fada din ya fi zafi so amma ta kanshi na fuskanci kuma da saukin. So saboda shi abin da ya dauka kawai abinci ne kowa da inda zai ci shi. So ita kuma na dan shawo ya saboda an ce mana matsan da mu da ƴan fim za mu rika kwana daki da maza da mata. So na dan fuskanci wannan kalubalen amma daga bisani nuna mata wallahi a lokacin da na fara dan da dan jima na shi wallahi so nake inga ƴan fim din ma ban taba ganin su.
Allah sarki.
So manyan mawaka kuma ban san su ba ko dai har yanzu.
Haka. Har yanzu.
Sai a lokacin.
To ka ce dai har yanzu.
Har yanzu a lokacin da nake gaya
maka. Okay. To akwai batu da kai na cewa ana ma ƴan fim da mawaka wani irin kallo ba hagwan kallo kenan.
Eh gaskiya ne.
Akwai kalubale da dama a tattare da wani irin kallon.
Eh gaskiya.
Me zaka ce mana game da haka?
To abinda ni nake so mutane su fahimta shine farko dai mutum ya san cewa kowa da inda Allah ya aje mai abinci. Idan mutum ya fahimci a inda Allah ya aje mai abinci shi ya aje wa kowa abinci shi, to in ka ga wancan baka fahimci ya yake rayuwar shi ba kai mai fatan alkhairi, dan in kayi wasa zai zo kanka. Saboda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka cewa duk wanda ka ga yana aikata wani abu da bai da kyau kai mai tur to ba za ka mutu ba sai ka aikata irin shi. So kalubalantar da muke fuskanta shine ana kallon mu ba mutane kake ba, alhalin kuma mu sallar mu ba mu canza ta ba, azumi ba mu rage daya ba a ciki, tarbiyyar mu bai canji ba, abin da kake ci shi muke ci, shi kake sha shi muke sha, ba abin da yake da bambanci da nawa da naka.
Haka ne. To waƙoƙi da dama wani irin waƙa kake?
To alhamdulillah waƙoƙi kowace ina yi da harshen Hausa amma waƙa biyu ce kawai ban iya ba.
To
cin mutuncin wani ko batsa
haka
sune bai koya ba har yanzu ban yasa
to wani irin waka kai wanda wato fito da kai
da niyyar sanka to suna da dandama amma
duk wakan da zaka rera ya zama you have it
ba da mu to akwai wanda dai mutane suka fi sani ya kamata ma a ce da ita na bude wanda zan ce assalamu salamu jama'a dake kasa ta ni ne Jibril Muhammadu ya ta Jibril Jalatu so mulkin mafarkin mulki wannan wakar
to amma wannan waka da ya zama akwai sunanta a ciki sai sa kai wannan wakar
yawa dalilin da yasa nayi ta a lokacin da nayi creative kirkirar ta gaskiya ban wuce shekara 6 ba a duniya
da ta kirkira wannan waka haka iya suna ta yanzu kare ta
a lokacin da na kirkira ba na wallafa ba
ta kirkire ta
so sai naga cewa ya zan ungwada wa mutane ni shugaban kasa ne ba zai hankali ba zai dauka ba so sai da na girma lokacin mulkin Umar Musa ne sai na je na yi ta a lokacin mulkin Obasanjo karo na biyu sai na rubuta ta lokacin mulkin Umar Musa sai na je na buga ta a studio so sai na ce to in na fada kai tsaye ni ne shugaban kasa kaza kaza ban saka sunana ba ba za a ce da wani nake
haka
sannan kuma ni da ma a cikin mulkin nawa zalunci ake karara sai kawai sai na ce to gaskiyar magana kawai mafarki ne
haka ne
to sai na zauna lafiya
to bayan wannan waka da kai wani irin wakoki kuma kake da shi
eh akwai irin su boka da magani ko kuma Allah da magani
boka da magani ko kuma Allah da magani
boka da magani ko kuma Allah da magani
wata ran zan ba ku labari na ni ne na sha da kyar na sha bagar wuya ba ni da koda su ne biyar ni ne na ba da shawara me zai ban kudi a kar sauki don wasu ya ja baya zan ba su magani ni kuma
boka da magani ko kuma Allah da magani boka da magani ko kuma Allah da magani
wani kasar kuma mutum ne ya zo gidana ya taddani wai shi yana bidar ya tsira zan ba shi magani na fara a siyasa ce yake so zan ba shi magani mahal sada zan sa ka gaba zan ba ka magani in ka zo
boka da magani ko kuma Allah
na sanya na kaji gogan naka
to malama gares wato shi yasa aikin san muna cewa wato duk ta siya wato sai an gaya maka sannan zaka iya sanin yadda take da dadin ta da kalubalen ta da komai haka kowace yanayi na rayuwa yake
haka yake to na sanya na kai gaskiya kai dogon bayani sabili da haka ka cinye mana lokacin labari saboda haka ana bin ka bashi
ai gaskiya
ai bashi
ai gaskiya eh masu sauraron mu su biyo mu bashi labari a mako mai zuwa in Allah ya fara
saboda baka labarin wani saurayi da budurwa ta kalla mishi mari amma ba zan faɗa ba inda dai ka riga ka cinye lokaci saboda haka abin mu bashi
din gaskiya ne
to da ga malama jundu na daga fa da hannu sabili da haka zamu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Ni ne Jibril Muhammadu yake ya ta Jibril Jalatu ina cikin ta kai ce cikin ta kai ce na fanta barci
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
ga shi alfa maji mai tushe ba ga dan mai sashi Hausa da biyo wanda yake ya zarce ya bayo
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu
ranar litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban kasa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da lika mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da zamu rika kawo muku kai tsaye a dandalin mu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari. Ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunma ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.